sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Assalamu alaikum. Barkanku da asuba. Da fatan kowa ya gari lafiya. Hadiza Kyari ce tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku yau Juma'a 6 ga watan Janairu na shekarar 2022 da 23. Kafin ku ji abubuwan da muke tafadar su ga Maryam da kanan labarai.
To Hadiza, wasu ƴan majalisa su 20 masu ra'ayin raƙawo sun sake dakile kokarin dan majalisar dokoki Kevin McCarthy na zama kakakin majalisar wakilan Amurka a jiya Alhamis. Amurka za ta tura wa Ukraine motocin yakin Bradley guda 50 a zaman wani zagayen sabon tallafin soja ga Kiev. A jiya Alhamis ne Baitul Malal Amurka ya faɗi cewa ya dauki matakin haɗin gwiwa da ƙasar Turkiya akan wasu mutane da kamfanoni da yace sun taka muhimmiyar rawa wajen kula da harkokin kuɗi na kungiyar ƴan ta'addan ISIS dake aiki a Iraki da Siriya.
Kanan labaran kenan. Bayan labaran duniya kashi na farko, za ku ji cewa kwamitin kula da harkokin makamashi a majalisar wakili ta yi taron sauraron bahasin jama'a kan yunkurin gyara dokar samar da wutar lantarki ta shekarar 2005 don samar da tsarin doka na hukumomi da zai daidaita aiwatar da ayyukan samar da wutar lantarki.
Har a Ingila, British Electricity Company ne na gwamnatin Ingila. Har a America, gidan wutar America mallakar gwamnati. Kamar yadda aka sayar daga farkon tashin fari, an yi gaggawa, an yi san zuciya. Mun fahimci abin da aka yi, da yanda aka yi aka yi, kuma yanzu mun dauki matakin hana wannan abin domin kara faruwa nan gaba.
Za kuma ku ji babban kalubalen da mata ke fuskanta yayin neman wani mukami na siyasa a Najeriya. Amma kowace ranar Juma'a yamma muna tafa da shirin Manuniya da Isa Lawal Ikira ke gabatarwa. Amma kafin nan sai ku gyara zama domin ku sha kashi na farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Wasu ƴan majalisa su 20 masu ra'ayin raƙawo sun sake dakile kokarin dan majalisar dattawa daga jihar California Kevin McCarthy na zama kakakin majalisar wakilan Amurka a jiya Alhamis. A kwana na uku na kada kura'ar zaben sabon kakakin majalisar wakilan mai membobi 435 kusan kamar sauran kwanaki biyu na farko ne, inda McCarthy wanda ya kwashe shekara 16 a majalisar kuma shine shugaban masu rinjaye a majalisar dokokin ya kasa samun kur'u 218 da yake bukata don samun kujerar. Yan jam'iyyar Republican guda 201 ne suka mara masa baya a zagaye na 7 da na 8 na kada kura'ar, daidai adadin da ya samu a wasu lokutan baya da aka kada kura'ar har sau 6 a ranakun Talata da Laraba. Duk da cewa ya amince da wasu bukatu akan ka'idojin jagorantar majalisar ga 'yan majalisar masu ra'ayin raƙawo a kokarin samun goyon bayan su. Amurka za ta tura wa Ukraine motocin yakin Bradley guda 50 a zaman wani zagayen sabon tallafin soja ga Kiev, kamar yadda wasu jami'an ma'aikatar tsaron Amurka suka faɗa wa muryar Amurka. Motocin na Bradley za su zo da ɗaruruwan makamai masu linzami na TOW da ke auna tankokin yaƙi da kuma dubban harsasai, a cewar wata takardar gwamnati da muryar Amurka ta samu kafin sanarwar tallafin a hukumace da ake sa ran fiddawa a yau Juma'a. Shugaban Amurka Joe Biden shine ya fara sanar da cewa za a hada da motocin yaƙin Bradley a cikin sabon zagayen tallafin, sanarwar da ma'aikatar tsaron Amurka ta Pentagon ta tabbatar a jiya Alhamis. A jiya Alhamis ne Baitul Malal Amurka ya faɗi cewa ya ɗauki matakin haɗin gwiwa da ƙasar Turkiya akan wasu mutane da kamfanoni da yace sun taka muhimmiyar rawa wajen kula da harkokin kuɗi, tura kuɗi da rarraba kuɗi don kungiyar ƴan ta'addan ISIS dake aiki a Iraki da Siriya. Ma'aikatar harkokin wajen Turkiya ta sanar a shafinta na Twitter cewa an sanyawa kaddarorin mutane 7, wasu mutane 7 takunkumi waɗanda ke da hannu wajen taimakawa kungiyar ta fannin harkokin kuɗinta. Baitul Malal ya ce mutane 4 da wasu kamfanoni 2 a Turkiya Amurka ta sanyawa takunkuman. Mutanen sun hada da wani dan kasar Iraki da ke zama Turkiya ba bisa ka'ida ba mai suna Burkan Alkatuni da ƴaƴansa biyu da wani abokin huldarsa da kuma wasu kamfanoni biyu da suka yi amfani da su wajen tura kuɗi a madadin kungiyar ISIS tsakanin Turkiya, Iraki da Siriya a cewar wata sanarwar Baitul Malal. Madalla an jima kadan Maryam za ta sake shigowa da cigaban labaran duniya amma kafin nan bari mu bude taskar rahotannin mu kwamitin kula da harkokin makamashi a majalisar wakili yayi taron sauraron bahasin jama'a kan yukurin gyara dokar samar da wutar lantarki a shekarar 2005 don samar da tsarin doka na hukumomi da nufin daidaita aiwatar da ayyukan samar da wutar lantarki sai dai masana na ganin majalisa tana bata lokacin ta ne kawai ga Madina Dauda dauke da rahoton
Batun gyara wannan doka ta shekara 2005 da kwamitin kula da harkokin makamashi a majalisar wakilai ke son yi ya samo asali ne akan wata bukata ta kungiyar gwamnati ta kasa wato NGF inda suka nemi a samar da tsarin doka da zai fitar da yadda za a daidaita ayyukan samar da wutar lantarki a yankunan karkara kamar yadda shugaban kwamitin magaji Da'u Aliyu ya bayyana
akwai abubuwa wanda ya karo da tsarin mulki a cikin dokar tamu kin ga kuwa dukanci da abin da ya karo tsarin mulki wancan shine a kasa domin mu sake wa dokar a canje da take domin ɗan Najeriya su fahimci ma me ake ciki yanzu ana canja manya-manyan transfer a Najeriya wanda ake sayar da hannun Siemens din nan ana gyara layukan wuta kuma har a Ingila British Electricity Company ne na gwamnatin Ingila har a America gidan wutar America mallakar gwamnati ne kamar yadda aka sayar daga farkon tashin fari an yi gaggawa an yi san zuciya mun fahimci abin da aka yi da yanda aka yi aka yi kuma yanzu mun dauki matakin hana wannan abin domin ya kara faruwa nan gaba shi yasa muke so mu gyara wannan dokar domin barnar ba kadan bace kamar yadda ke bada kudin fa ita yara a kauye malala ne gashin tinkiya ba zai faduwa ba zai kirgu ba
anashi bayanin wakilin kakakin majalisar wakilai honorable Abubakar Abdullahi Ahmed ya ce majalisa bata makara yin wannan aiki ba duk da cewa saura ƴan watanni kalilan majalisar ta nada tabarmarta
ai ba makara ba don kina tunawa majalisa za ta kare June kuma da January zuwa June ba ta iya abin da za a yi ba kuma wannan bill an riga an yi nisa ciki ne illa waɗannan bukatun da aka zo da su ne su da aka kara budawa a yi domin a yi abin da ake cewa consolidation sai a hada already an yi ayyukan da ya kamata duka a yi a baya
shi kuwa karamin ministan wutar lantarki a kasa Godi Jedi Abba wanda ya halarci taron ya tsokaci akan zaman yana cewa
muna son gyaran ko wanda son gyaran muna son wuta a Najeriya ko ba haka ba to in gama wannan taron in yi aiki daidai sai samu cin gaba kan wannan sector shi muka so shi kuwa yake so
amma ga mai fashin baki a al'amuran yau da kullun kuma tsohon mataimakin shugaban kungiyar kwadago ta kasa Comrade Isa Tijjani yana ganin an dade ana irin waɗannan tarurruka na gyara dokoki amma baya ganin tasirin su saboda wasu dalilai
majalisar tarayya da muke da ita Robert Trump ne kawai magana wutar lantarki duk wanda ba aka bada kuɗi ko shara ba a yi ba sun sani sun yi shiru duk abubuwan na almundahana da ake yi sun sani sun yi shiru cin hanci da rashawa da ake yi sun sani sun yi shiru ko me aka kawo wucewa yake saboda haka kada wani dan majalisa ko na tarayya ko na dattawa ya taba tsammanin cewa ƴan Najeriya za su dauke su serious wai akwai waɗanda suke wakiltar haƙƙin su waɗanda za su kare ƴancin su ƙarya ne babu wani abu majalisa kawai dai a je a ci gaba da cin kare babu baka kuma mun zo wurin bakin tuka-tuka-tuk
abin jira a gani shine irin gyarar da kwamitin kula da makamashi zai yi wa dokar da zai sa masu ruwa da tsaki su amince da ita saboda a yi wa fannin samar da wutar lantarki gyara na dindindin. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaida Madina Dauda, ga Maryam ta dawo da labaran duniya kashi na biyu. A jiya Alhamis kasar Pakistan ta ce wani farmaki da sojoji suka kai a wani yanki da ke kusa da kan iyakar kasar da Pakistan ya yi sanadiyar kisan mayaka 11 da ke da alaka da wata haramtacciyar kungiyar ta'addanci. Farmakin da aka kai bisa bayanan sirri da sojoji suka samu a gundumar South Waziristan ya yi nasarar dakile wani gagarumin harin ta'addanci a cewar wata sanarwar sojojin. majiyoyin tsaro sun ce mutanen da aka kashe da suka hada da ƴan kunar bakin wake da wani babban komanda ƴan kungiyar TTP ne ko kuma kungiyar Taliban ta Pakistan dake ayyukan ta'addanci a Pakistan din galibi mayakan suna kaiwa jami'an tsaro da farar hula hari A yau Alhamis shugaban Amurka Joe Biden ya sanar da matakan dakile bakin hauren da ke neman shiga Amurka daga Mexico ba tare da izini ba yayin da ya sanar da wata sabuwar hanyar ba da damar shiga kasar a hukumance ga mutane kusan 30,000 a duk wata daga kasashen Venezuela, Nicaragua, Cuba da Haiti. Matakan za su taimaka wa jami'an kula da kan iyaka su ta sakiyar bakin hauren da suka kutsa Amurka ta tsakanin mashigar da doka ta tanada a sauƙaƙe da kuma farfado da yarjejeniyar kasar inda masu neman mafaka waɗanda suka bi ta ƙasa ta uku dole su nuna shaidar cewa sun kasa samun kariya a can kafin su neman mafaka a bakin iyaka Amurka da Mexico Duk da haka za a ba mutane daga kasashen hudu izinin rubuta takardar neman shiga Amurka daga ketare a hukumance a ƙarƙashin wata dokar jinƙai da ta ba da damar shiga ko zama kasar bisa wasu dalilai wanda ake amfani da ita a shigo da ƴan gudun wato a shigo da ƴan gudun hijira daga Afghanistan da Ukraine
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Tun bayan komawar Najeriya kan tsarin mulkin demokradiyya a shekarar 1999 har ya zuwa yanzu, muhimmin abin da ya fi daukar hankali shine rashin samun wakilcin mata a harkokin siyasa. Duk da cewa bincike na nuni da cewa mafi yawansu masu kada kuri'a a ranar zabe mata da matasa ne sai dai wani babban kalubale da ake dangantawa da hakan shine rashin nuna goyon baya da mata ke yi wa ƴan uwansu mata yayin neman wani mukami na siyasa a Najeriya wakiliyarmu Shamsiya Hamza Ibrahim ta yi nazarin wannan lamari ga kuma rahoton da ta hada mana
A halin da ake ciki, mata miliyan 6.2 cikin mutum miliyan 12.2 ne suka yi rajistan katin kada kuri'a a gabanin zabe a Najeriya da ke tafi, lamarin da ke nuni da cewa suke da kusan kashi 50 na kuri'un al'ummar kasar kenan. Amma duk da wannan tasirin da matan ke da shi a zaben kasar har yanzu da sauran aiki a gaba wajen samun manyan mukamman siyasa don wakilcin al'umma, batun da yar takarar gwamna a jihar Jigawa karkashin jam'iyyar Action Alliance Hajiya Binta Umar tace a halin da ake ciki mata sun fahimci cewa su ake cuta kuma su ake bari a baya
da farkon fare shin ga rashin wayewa sannan ba fadakarwa ba wayar da kai ai yanzu matan suka jajirce suka zaburo suka fahimci gaskiyar magana menene mu ne ake cuta mu ne a kasa dan duk wata wahala in ta taho kan mata take garewa dan mata su ake bari a kasa still ba a ba mu guraban da ya kamace mu neman ilimi kin gani ana tauye mata wani abu da kika san mace za ta fito ta yi ko kuma ce miki da namiji zai zo yi idan mace ta taso sai an gurbatar da gurin
sai dai a cewar wani dan siyasa a Najeriya Honorable Sa'idu Gombe mata sune matsalar kansu
mafi yawa matsalolin mata idan mace ta fito tana neman abu su wasu kamara mata baya ba kuma mafi nuna mata kiyayya na kin sa zabe ta shi yasa kullum muke fadin cewa da mata za su haɗe gurbin su da bijin su mata to yana da wahala ƴar takara mu ta kana shi ba amma inda ce za su yi haka din to da zaka ga an samu wakilcin mata da dama a daidai da maza suke wakilcin kowane irin jarumci
idan za a iya tunawa a shekarar 2007 ne Mrs Sarah Jibril kashin jam'iyyar PDP ta fito amma bata kai labari ba kasancewa ita kadai ta zaba kanta a lokacin zaben fidda gwani dinda cewa akwai mata da dama cikin wakilan jam'iyyar ta sai dai a cewar Mrs. Dorothy Akinova wacce ita ma ta fito neman kujerar shugabancin kasar na wannan shekara ta 2023 hakan bai sanyaya mata gwiwa ba duk da cewa ita ma bata kai labari ba a zaben fidda gwani na jam'iyyar SDP da ta fito tace wannan karan za a ga bambanci daga mata
tun lokacin da ake tafiye yan siyasa dan a yi primaries mata da yawa sun fito takara mun koya ma junanmu cewa dole mu mara ba juna baya har in muna so mu ga yawan mata sun shiga gwamnati da yawan su ya isa mu ji bambancin abubuwan da ke faruwa a kasan
ita ma Hajiya Khadija Iya Abdullahi ɗaya daga cikin matan da ke neman kujerar gwamnati a jihohi 17 da ke fadin Najeriya ta bayyana cewa babu gudu babu ja da baya duk da kalubalen da mata ke fuskanta a siyasar kasa
kasar na san har ayi election din koma an gama election na san kalubalen da mata suke gani a cikin siyasa ba kadan bane amma wannan kalubalen da kenan yanzu da muka sani ba zai hana mu muke za mu sauka ba muna nan mu riga mun yi alkawari ma mata mu yi matasa alkawari mun fito ne mu yi contributing din kota din mu
tun da hukumar zabe ta INEC ta jaddada kudirinta na wayar da kan mata kan lamuran da ya shafi zabe gabanin babban zaben kasar da ke tafi mata 381 ne kacal cikin yan takara 4259 ne ke neman kujerar shugabancin kasar da na majalisar dokoki lamarin da ke nuni da cewa akwai sauran gibi sosai wajen wakilcin mata a samun mukamar siyasa a Najeriya Shamsiya Hamza Ibrahim murya Amerika daga Abuja Najeriya
to a gaida Shamsiya Masauraro kada a manta wannan shiri na zuwa muku ne daga nan Birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31 a Jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tashar mata VOA Africa akan mita 200.5 baya ga haka a koda shi ake so za a iya zuwa shafuka mana internet a voahausa.com yanzu kuma ga shirin manuniya
Yunkurin yage wasu kamfanin wutar lantarki guda biyar dan sai da su ya gabza karo da tasgaro saboda ƴan masar tare Najeriya sun ce akwai kura.
Ya ilahi, wadancan da aka sayar riban mai aka samu a ciki. Wasu ƴan lele kawai ake sayarwa kayan Najeriya. Kamar abin da ne alƙawari shi ne taba ga miki, ni da nazo nan na ga barna da yawa amma na ja layi.
Game da maganar dagargajewar darajar naira kuwa wani masanin tattalin arziki ne ya ce a tunawa ƴan Najeriya cewa duk wata ƙasa da ke tsoron faduwar darajar kuɗin ta fato ita kanta ta sani cewa ba ta da wata mamora.
Duk ƙasar da mai yake fitar da kayan shi kasan waje ai bai damu ba mai yadda kudin shi ya kare yana yanzu da gangan ma suna so su karya darajar yuan nasu
game da kakalo kayya da adadin kudin da dan Najeriya zai iya cira kullun kwana a banki kuwa ya masar tare Najeriya ne ke cewa afa ba a hankali domin kuwa za a iya tafka asarar ido garin gyara gida
ka aje kudi ko ka sata kudi ka je ka ba mutane to kudin ba zai samu ba dan banki sun hana ai haka
kawai dai ni ina ganin wasu ƴan Najeriya ne waɗanda ke son su hana a yi zaɓe 2023 su ne ke son kawo wannan dokar domin a kawo tashin hankali ƙasar nan
waɗannan faso mun ta muka tabo cikin tarin muryar da za ku ja ciki wannan shiri na manuniya Sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci kuma sanin mu da sa'ar sake saduwa a cikin sabon shirin manuniyar na sabon shekara shiri na farko cikin sabuwar shekarar amma dai na 99 cikin jerin shirin manuniyan da masauraro ke cewa ya riga ya shahara shahararar kuma amma ta sabuwar jam'iyyar NNPP mai alamar kayan marmari ne aka ji Sanata Arabi Musa Kwankwaso na ga yawo duniya cewa yanzu kam ta fito karara domin kuwa Sanata Kwankwaso da ke kwankwasa kofar shigewa fada gaban kasa a zaben da ke tafe ya ce tunda da yanzu an fara maganar sai an yi zabe zagaye na biyu a Najeriya wannan alama ce ta cewa jam'iyyar su ta fara samun nasara
to haka dai ayyukan suke fada kuma haka ma wadansu mutane suke fada kuma mu muna jin su kuma ko haka muka tsaya mu mun kai ga nasara girman kan PDP da girman kan APC har haka zo zana cewa da su ba wanda zai iya cin zabe kai tsaye to mun kaga a NNPP mun yi nasara kenan sai mu gode wa Allah amma ina son ta tabbatar maka da cewa mu a ra'ayinmu fa NNPP muna ganin Allah ya yarda bugun zabe daya za a yi NNPP za ta ci zabe a kasar nan domin kullun kwanan duniya tun suna maganar da jama'iyyar nan a Kano take sai suna cewa tana arewa maso yamma sun zo suna cewa tana arewa yanzu sun yarda kowace lungu a kasar nan saboda mun je kudu mun gani yan kudu sun zo sun gaya mana abubuwan nan ya karbu yadda ya kamata kuma magana shi ta talakan kasar nan kuma shi talakan kasar nan musamman arewa ba talaka ne wanda yake zuwa dauki karatu a gurin wani magana ce lokaci za su zauna cikin yarda Allah su zaba abin da ya mafita kuma yanzu mafita ta zo ita ce wannan jama'iyya ta NNPP
da alamu dai yunkurin yage wasu kamfanin wutar lantarkin tare na jan da ake so a siyar yana nema ya tatura domin kuwa shugaban kwamitin wutar lantarkin tare na jira honorable magaji dawo aliyu ya ce ya zama wajibi ya gaya wa duniya cewa tattalin arzikin tare na jiran ake ake so a turgude saboda haka ne suka ga wajibi su bara
magana ita ce an so a saida wasu kamfanuka guda biyar domin a cike gibin kudin budget din bara 2022 na kai kwamitin da ni kaina mun kai ruwa rana muka hana ai wannan domin kamfanukan nan mutum uku ne masu shi akwai local government tana da share local government din Najeriya tana da share gwamnatin jihohi duk suna da share da federal government saboda muka tambaye su to shin nawa za a siyar kudi ne aka dauka dala billion biyu da wani abu domin ai waɗannan kamfanoni a kudu in sun yi aiki daga nan a zuwa arewa a renewable energy irin na harko na hasken solar wannan shine alƙawarin da aka yi a rubuce wannan ta sane wasika ko maka hana kuma nace ya ilahi waɗancan da aka sayar riba me aka samu a ciki wasu ɗan lele kawai ake sayar kayan Najeriya kamar abin da ne alƙawari shine ta baga miki ni da nazo nan na ga barna da yawa amma na ja layi abin da nace shine bazan ƙare yadda a yi ta in har ina nan ba amma za a iya yi bani in kuma na gani zan yi magana
a wannan kwatan farko na wannan sabuwar shekara da aka shiga shine za a saida waɗannan kamfanonin samar da wutan haddata Abuja nan to ai ne ba tare da kun sani ba a majalisa
na farko dai ni kamar na ga miki har yanzu Aris Ekoku bai rubuto mana ba bai ga mana ba kuma ina tabbatar miki wallahi bai isa ba wanda yake sa shi ma ki ga a ga musu ba sai isa ba
shi kuwa masanin tattalin arziki Malam Abubakar Ali ga wa duniya yake cewa tsarin tattalin arzikin Najeriya fa a karkace yake kuma har yanzu ba a hawo hanya ba ballantana ma a ce wai za a farfado da darajar naira
an waye gare mutane Najeriya suna sayar dala dan kasuwanci dan dala ya tsada su fitar lokacin da suke bukata su yi amfani da shi saboda haka ba yadda za mu a ce za yi a daidaita naira da dala ko nawa ne kamar ka ringa ɗiban ruwa ne da kwando abinda za a yi shine a ceci naira a fara sarrafa abubuwa yawanci abinda muke bukata a ƙasar nan mu da kanmu bayan mun yi amfani da shi mun fitar da shi za mu samu kuɗin ƙasan waje amma muddin idan ba haka yake ba ana buƙatar dala saboda a ji a shigo da kayan da yake yan Najeriya cile sun yi amfani da shi duk ƙasan da ma yake fitar da kayan shi ƙasan waje ai bai damu ba ma yadda kuɗin shi ya karye kamar China yanzu da gangan ma suna so su karya darajar yuan nasu amma zan ka ga America da sauran duniya sun yi ci a kansu saboda idan suka yi haka kayan da suka sarrafa a China nan zai zama arha sosai a sauran kasashen nan a ringa sayowa saboda haka nan kasan nan ba zai yi wa ce wai ma za a daidaita dala domin tsarin da ake tafiyar da shi bai nuna za a ceci naira ko kuma za a daidaita farashin naira ba
da lamu da har yanzu ba a samu matsaya ba a masun tarayyar Najeriya game da maganar kayyade adadin kuɗin da ɗan Najeriya zai cira a kullun kwanan duniya daga banki domin ƴan Masar da yawa sun ce akwai gyara sanata Adamu Aleru ɗaya daga cikin masanne da ya ce duk da yake dai akwai gyara amma dai yana ganin za a magance matsalar siyasar kuɗin da zaka ga ƴan siyasa a ranar zaɓe suna yawo da kuɗi samfarera
muna da local government 774 to ina tabbata maka waɗanda ke da banki basu kai kashi 60 basu 100 na local government din nan ba kaga yadan wahala ce gare su a ce sai sun tayi wata local government sun kai kudaden nasu POS mashin wani lokaci ba aiki sai ka sa kudi ya leke ya dauki mako bi ni kai na ma na samu yi wannan
to akwai waɗanda ke ganin kaman akwai lauje cikin nadi fito da wannan batun sauya kudi da kuma matakan nan daidai lokacin da ake kokarin yin zabe a Najeriya
a ni ba ni kallon shi haka ina ganin zai hana sayan ƙuri'a da kuɗi kuma wannan zai kawo tsafta ga siyasar mu saboda shugabanni za a zabe su akan cancantar su ba saboda kuɗin da za su fara ba in kana da jama'a ka mutunta su ka taimaka musu to za a zabe ka an gumba kai ba ka aje kuɗi ko ka sata kuɗi ka je ka ba mutane to kuɗin ba zai samu ba dan banki sun hana ai haka
sai dai kuma sanata Abdullahi Ibrahim dan baba ya ce ai do kace tace ƴan siyasa sai sun yi amfani da kuɗi ranar zaɓe saboda ka shi yana ganin wasu ƴan ƙasa ne ma ke kokarin ganin sun bi siyasar ƙasar kawai sun kassara
doka da aka yi ta zaɓe ta nuna cewa idan kana takarar Senate an baka damar ka kashe kuɗaɗe wajen harkar takararka miliyan 100 in kuma House of Reps ne kake miliyan 70 in kuma governor ne an baka biliyon in kuma ta kai shugaban kasa ne an baka damar ka kashe kudin da basu hit biliyon 5 ba to shin an ce ni banda damar in yi kudin da sun kai huce 100,000 ga mako daga watan dai na shekara mai zuwa watan biyu da za a zabi 7-8 so kaga ina da 108,000 su ne zan amfani da su a matsayin miliyan 100 kamar ni ina da runhuna 91,000 ko wace runhuna fa muna da mutanen da muka saya su ne muna aiki ko da su zamu to ka jiba min 60,000 so 2,000,000 nawa suka kama to ina zaka same su saboda haka kawai dai ni ina ganin wasu ɗan Najeriya ne waɗanda ke son su hana ayi zabe 2023 su ne ke son kawo wannan dokar domin a kawo tashin hankali kasar nan
ka batutuwan da zamu iya baje muku kenan cikin wannan shiri na manuniya sai dai kafin mu sallama sai mun sanar da dukkanin masu dafifin dafe mu da fi ku cewa kwanakin da aka kebe musu fa suna ƙara ƙarewa ne kullun kwanan duniya kamar yadda aka tsara domin kuwa daga juma'a nan ma saura kwanaki 143 ne dukkanin masu muzuran matse mu da fi ku su yi sallamar sakin kujerun domin ko shi kan shugaban kasa ya ce gida zai koma daura kuma madadin dukkanin waɗanda kan taimaka wajen tabbatar da wannan shiri ya zo muku musamman dai abokan aiki Mahmud Ibrahim Kwarin jihar Kanawa da maman Manuniya Madina Daudan da kan yi daudarar dawo da muryoyin da din ranar Juma'a kukan saurara ni Isa Lawal Ikara da kan shirin gabatar nake cewa sai kuma mun hada a cikin shiri na dari a makon gobe a cikin shirin na Manuniya
kuma dalla a gaida na Ikara yanzu kuma sai nasihar Juma'a
Sunana Ibrahim Muhammad Duguri wakilin malaman Bauchi kuma shugaban majalisar malamai ta babban birnin tarayyar Najeriya Abuja nasihar mu ta yau shine dangane da abin da ya shafi biyayya da kuma da'a ga waɗanda suke magabata musamman waɗanda Allah ya shugabantar ta hanyar ilimi da kuma ainihin haihuwa a cikin mu idan muka duba maluma suna ta kokarin su wajen jawo hankulan mu musamman mu mazauna ƙasa irin Najeriya waɗanda muke fuskantar zabe cikin ƴan kwanakin nan masu zuwa cewa duk abin da zamu yi mu tsarkake niyyar mu kuma mu baiwa Allah zabi dangane da shugabancin da Allah madaukakin sarki zai zaba mana ba zabin kanmu ba ba son mu ba idan muka zama mutanen kirki Allah zai khalifantar mana da mutumin kirki sannan idan muka dauka cewa hikimar mu ko dabaran mu ce za ta bamu wanda muke so wanda kuma nan zamu ga cewa watakila shi zai sama mana mafita to babu shakka wannan ba mu ba Allah haƙin da ya dace mu bashi ba dan haka Allah muna kaskantar da kawunan mu da tuba zuwa gare ka cewa kai mana zabi na kwarai ka bamu shugabanni na kwarai waɗanda muke kaunar su suke kaunar mu waɗanda suke tausayin mu muke musu da'a domin Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce bai tare da mu duk na ƙasa wanda baya biyayya baya da'a ga ainihin na sama da shi haka nan shi ma bai tare da mu na saman da baya tausayi kuma baya kyautatawa waɗanda suke ƙasa da shi dan haka mu mabiya da shugabanni duka amanoni ne tsakanin mu da junan mu kuma Allah zai tambaye kowa ta hanyar amanar da ya bashi sannan mu sani cewa ita wannan amanar ba sai kana shugaba na koli ba ko mai rashin matsayinka da kake gani baka da matsayi to Allah madaukakin sarki ya baka abinda zaka iya canza rayuwar al'umma da shi ma'ana wanda tsarin mulki ya bayar shine ainihin kuri'arka to da wannan kuri'ar kada ka dauke ta ka tozartar da ita ka wulakanta ta dan saboda neman abun duniya ko kuma wata manufa ta daban in zaka yi zabe kai da sunan Allah sannan ka tsarkake niyya sannan ka dogara ga Allah sannan kuma kai addu'a da wannan sai Allah madaukakin sarki ya zaba mana abinda bamu zata ba kuma ya zama mana alkhairi dan haka fatan mu shine Allah kai mana kyakkyawan zabi ka zaunar da mu lafiya ka ciyar da mu gaba ka ainihin yaye mana dukkan kunci da bakin ciki ka sa mu cika da imani assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
to madalla yanzu kuma sai labarai amma fa a takaice to a takaice wasu ƴan majalisa su 20 masu ra'ayin riƙau sun sake dakile kokarin ɗan majalisar dokoki Kevin McCarthy na zama kakakin majalisar wakilan Amurka a jiya Alhamis Amurka za ta tura wa Ukraine motocin yakin Bradley guda 50 a zaman wani zagayen sabon tallafin soja ga Kyiv din a jiya Alhamis ne Baitul Malal Amurka ya faɗi cewa ya dauki matakin haɗin gwiwa da ƙasar Turkiya akan wasu mutane da kamfanoni da yace sun taka muhimmiyar rawa wajen kula da harkokin kuɗi na kungiyar ISIS a Iraq da Syria. Kafin mu sallama da ku muna mika gaisuwar ta'aziyya zuwa ga iyalan Alhaji Abdulganahi shugaban kungiyar Scout ta Niger wanda ya rasu jiya Alhamis a birnin Yamai. Allah ya ji kansa da rahama. Amin summa amin. To ba sauraron haka kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci. Amma idan Allah ya kai mu anjima da hantsi za ku ji wasu abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Maryam Dauda ta taya ni gabatarwa sai kuma Jumbe Hamza da ya daidaita mana sauti ya kuma bada umarni da ma injinin namu na yanzu. Ni Hadiza Kyari nake sallama da ku daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.